نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر شاءكو غوتن ذو القعدة هجراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا شكرا دبو دايا داري حدود تلاتين دا تقص دي دا بيار غوتن أغوث شكرا ميلادية تدبو بيو دا قوم شابكوي wannan shine kasad na 143 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khair al-ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin Zadul Ma'ad موسوعه ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tarihi da rayuwa da tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gudanar da al'amuran rayuwa da addinin sa malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim al-Jawziyya duba zuwa ga cewa ya rubuta littafin nan yana halin tafiya ne a kasar Makka inda yaje aikin haji nesa da garin su na Dimashq Sham da kayan aikin sa da tafansa Allah ya saka mishi alkhairi muna cikin ainihin fasalin da ke bayani akan al-aqiqa wato dabbar da ake yanka ma jariri ko jaririya a ranar 7 daga haihuwa zamu tashi inda malam yace as-samin abu na 8 daga cikin abubuwan da suke nuni izuwa ha as-sabi'u ne as-sabi'u abu na 7 daga cikin abun da yake kawo mana wanda suke nuni zuwa ga ainihin wato falalar da ke cikin abin nan layya hakika yace annallahu subhanahu faddala adh-dhakara 'ala al-unsa kama qala wa laysa adh-dhakaru kal-unsa yana bayani akan dalilan da suka sa aka bambanta cewa namiji a yanka masa rago biyu jaririya ta mace a yanka mata rago guda daya yace abu na 8 Allah subhanahu abu na 7 amin Allah subhanahu wa ta'ala dama ya fifita namiji akan ta mace a inda yake cewa walaysa dhakaru kal unsa wa muqtada hadha tafadul da Allah yace lallai namiji ba kamar ta mace bane to abinda wannan fifiko yake nuni zuwa gare shi tarjihuhu 'alayha fil ahkam sai zama kenan wajen hukunce hukunce na namiji sufi na mace yawa waqad ja'at ash-shari'atu bi hadha at-tafdil fi ja'al adh-dhakari kal-unthayn daka shari'a ta zo da irin wannan fifikon a inda ta sanya namiji ya zama a matsayin ta mace guda biyu fi shahadati a wajen shaidu shaida daya idan ba a samu daya namiji ba sai a nemo mata guda biyu wal mirasi haka nan a wajen gado da abinda namiji ke dauka zai zama ninkin abinda mace ke dauka ne sawa'un kasance wasu ƴaƴa ne koko miji ne abinda zai dauka zaka lura cewa ninki ne akan abinda ta mace za ta dauka idan namijin ta ne rushe wadiya da kuma wajen ainihin diya fansa da za a bayar ta rayuwa ko makamancin haka idan an yi kisa na kuskure wa fa kadhalika ulhikatil aqiqatu bihadhihi al-ahkam ita ma dabba hakika sai aka jingina ta da wannan hukuncin as-samin abu na 8 annal aqiqata tushbihu al-itqa 'anil mauludi shi wato dabban da ake yanka ma jariri na hakika tana da kama da yanta ba wannan jaririn ne kamar an yanto shi ne fa innahu rahinun bi aqiqatihi domin wannan hakika tana makalkala a wuyansa sai an yanka fal aqiqatu tafukkuhu wa ta'tiquhu yanka aqiqar za ta yanto shi ta fitar da shi daga wannan sarkakiyan wa kana la aula an yu'aqqa an adh-dhakari bi shatayn sai da ma abin da yafi dacewa sai ai ma namiji aqiqa a fanso shi da rago guda biyu wa anil unsa bi shatin ita kuma ta mace a fanso ta da rago guda daya kama anna itqal unsayni ya kuma makama itqiz zakari kamar yadda a wajen dukkanin sauran ibadoji da za a ce a yanta bawa to idan za a enta bawa namiji guda daya in babu namiji guda daya to za a enta bayi ne mata guda biyu a madadin namijin daya kama fi jami'i tirmidhi wa ghairihi an abi umamata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazo a cikin tafin al-imam at-tirmidhi da waninsa daga abu umamata al-bahili radiyallahu anhu yace daga manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon allah yace ayyu mamri'in muslimin a'taqam ra'an musliman kana fikakahu minan nar duk wani mutum muslimi da ya enta wani bawa muslimi wannan entawar zata zama mishi fansashi daga wuta yujzi kullu udwin minhu udwan minhu kowace gaba daya a jikin bawon da aka enta zata zama a madadin gaba daya ta jikin wanda ya enta shi wajen entar da shi wannan din daga wuta wa ayyu mamri'in muslimin a'taqam ra'ataini muslimataini duk mutum muslimi da ya enta ƴaƴa guda biyu mata daga bauta kana ta fikakahu minan nari su biyun za su zama su ne fansar shi daga wuta yujzi kullu udwin minhuma udwan minhu kowace gaba guda biyu na waɗannan mata gaba ɗaya ɗaya kenan a kowace mace za su zama a madadin gaban shi guda ɗaya ma'ana hannun dama da hannun daman matan a madadin hannun daman shi haka dai haka dai wa ayyu mamra'atin muslimatin a'taqat imra'atan muslimatan kanat fikakaha minan nari haka duk wata mata mace musulma da ta enta wata baiwa musulma daga bauta za ta zame mata fansa daga wuta yujzi kullu udwin minha udwan minha kowace gaba a jikin matar za ta zama a madadin gaba a jikin ainihin wannan da ta enta ta wa hadha hadithun sahihun malam yace wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda ya ambata al-imamu tirmidhi ya fitar da shi haka yana da shahidi a wajen al-imamu abu daud da al-imamu ibnu maja hadisi ne ingantacce akwai riwaya ma daga abdurrahman dan auf wanda al-imamu abul qasim at-tabarani ya fitar ash-shaykh al-albani ya yi takhrijin wannan hadisi da tabbatar da ingancin sa a cikin as-sahiha lamba na 2600 da lamba 11 sai malam yace faslun ga wata gaba ذكر أبو داود في المراسيل أن جعفر بن محمد أن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما يتيضو أتكين كتاب المراسيل نال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله دقى جعفر بن محمد دقى بابنسى محمد إنكينا anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaga tun daga nan akwai illa dan muhammad baban ja'far ba sahabi bane kenan akwai inqita'i tsakaninsa da manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala fil aqiqa yace manzon allah yayi magana game da hakika allati aqqatha fatimatu anil hasani wal husaini radiyallahu anhuma hakika da fatima ta yanka ma ƴaƴanta hasan da husaini allah ya kara mata yada ita da wannan ƴaƴanta manzo Allah yace ani ba'athu ila baitil qabilati birijlin ku aika wada ungozo ma ita ce alqabila mai karban haihuwa midwife ku aika mata da kafa guda wa kulu sannan kuma ku ci abin da ya samu wa at'imu ku ciyar da wasu wala taksiru minha azman kar ku kariya koda kashi guda daga cikinta wannan riwaya ce ta Imam Al-Baihaqi a cikin As-Sunan dinsa sai dai kamar da muka ambata akwai inqibai Sheikh Al-Albani ya tabbata da raunin wannan riwaya a cikin Ad-Da'ifa lamba ta 2500 da lamba 100 daidai abinda ke cikin riwayar nan hukunce hukunce da labaran da ke ciki akwai wanda suke da shawahidu kamar kasancewar cewa Fatima radiyallahu anha ta yanka ma Hassan sada aka haife shi da Husaini sada aka haife shi ta yanka musu aqiqa wannan ya tabbata ta wasu hanyoyi kamar yadda muka tattauna a karatun da ya shuɗe amma dangane da cewa ina hukuncin dole sai an baiwa ungozo ma cinya guda wannan babu tabbas akai za a iya mata ihsani abin da ya samu ko a biya ta kuɗin ta na aikin ta daga baya kuma an yanka ragura na 7 a aika mata da wani bangare dan kyautatawa ko zumunci ko makwabtaka ko kuma mai da ihsani duk wannan ya tabbata sannan za a ci daga mutanen gida za su ci daga wannan dabba kuma su ciyar da makwabta da ƴan uwa da makusanta da waɗanda Allah ya ainihin wato huwace da rabon su. Sannan dangane da kariya kashi, ina hukuncin dadda a kashi na dabbar layya, dabbar hakika, wannan akwai asar da suka zo daga wasu daga cikin magabata waɗanda dukkanin su ba su tabbata ba a matsayin marfu'ai, ba su tabbata ba, amma akwai wasu asar waɗanda suke ainihin wato mauqufai da suka tsaya akan wasu tabi'ai ko sahabbai waɗanda suke da bayanai akan haka. An samu al-Imam Shide Ibn Qayyim na ila yau a cikin Tuhfatul Maududi yayi maganganu akan su, amma dai babu wani dalili da zai inganta a shar'ance da ya hana, musamman da gaskiya abin da Ibn Qayyim ya ambata cewa in dai ana cewa za a dafa naman ne a raba, dan yayi magana akan ya kamata kafin ba mutane naman a dafa shi kada a ba su danye, saboda wanda ka ba shi danye ka ƙara mishi wahala ne. Yace to indai zaka dafa nama ka ba mutane a bisa al'ada, in aka ce dukkanin wannan kasusuwa a bar su haka yadda suke zaga-zaga, to da za a yi a dafa shi kenan, ba za ka ba mutane ya zama sun ji daɗin mu'amalantar shi ba. Yace wannan yana nuni zuwa ga babu wani abu da zai hana. Sannan me ye asalin al'adar mutanen garin game da sarrafa nama, ita ma tana da mashiga a wajen, da anna al'adata muhakkima, ana al'ada tana zama ƙa'ida a rayuwa daga cikin usul na ainihin addini, idan ba a samu wani dalili da ya zo ya saba mata ba. Da haka gwargwadon al'adar mutanen garin dangane da sarrafa nama, sawa'un dafawa ne, soyawa ne, gasawa ne, balangu ne, kilishi ne, gwargwadon abin da aka saba haka za a yi. Gwargwadon al'adarsu game da sassara kashi ko rashin sassara shi haka za a yi, babu wani ainihin wato dalili na tabbas akan cewa an hana karya kashin. Wallahu ta'ala a'lam. Sai malam ya ci gaba da cewa faslun wa zakar ibn aymana min hadith anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama aqqa an nafsihi ba'da an ja'athu an-nubuwa. Sannan yace ibn ayman ya ambata daga ainihin hadithin anas dan malik radiyallahu an anas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama cewa manzon Allah alayhi salatu wa salam aqqa an nafsihi yayi wa kanshi aqiqa ba'da an ja'athu an-nubuwa bayan annabta ta zo masa. Wa hadha al-hadith qala abu daud fi masailih, malan yace wannan hadisin da kake ji al-imam abu daud ya fada a cikin masailul imami ahmad, sun littafin kenan. Abu daud yayima al-imam ahmad tambayoyi ne akan mustalahul hadith, jarh wa ta'dil, fiqh, usulu da makamantansu. To waɗannan amsoshin su ne masail ɗinsa. Yace sami'tu ahmada حدثهم بحديث الهيثم بن جميل عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه يتي ناجعينه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل يا كرنت الهديث دقى الهيثم بن جميل دقى عبد الله بن المثنى وان يناد روني وان عبد الله بن المثنى شيني رون وان إسنادي دقى ثمامة دقى أنس دقى أنس شوى daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi din alaihi salatu wasallam yau kan shi hakika. Qala Ahmadu, sai Imam Ahmad yake cewa Abdullah ibn Muharrar an qatada an Anas anna annabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsi, sai yace to rai da nasar riwayar dai shine Abdullah dan Muharrar ne daga Qatada daga Anas. Qala minha mihna anin, sai mihna bin Yahya kenan ash-Shami Abu Abdullah mihna, ana karanta haka da tashili mihna, ana kuma cewa mihna'u da alhamza. Wani babban malami ne daga cikin ɗaliban al-Imam Ahmad, shekarar shi 43 a gaban Imam Ahmad yana koyon karatu, babban malami ne, Allah ubangiji ya gafarta mishi. Mihna ibn Yahya ash-Shami yace qala Ahmadu, Ahmad dan Hanbali yace hadha munkaru, wannan hadisi ne munkari. وضعف عبد الله بن المحرر sannan yace Abdullah dan Muharrar shi ma mai rauni ne, babu shakka akan Abdullah dan Muharrar maturuki ne ma, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar ya ambata a cikin littafin Taqribut Tahdhib. Sai dai wannan riwaya labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa kanshi hakika, wannan labari ne tabbatacce. Sheikhul Albani ya inganta wasu riwayoyi da suka zo na daga cikin riwayoyin nan akwai ainihin wato Anas din a wajen al-Imam at-Tahawi ya ruwaito a cikin Mushkilul Athar na al-Imam at-Tahawi da isnadi tabbatacce har ila yau akwai a cikin littafin al-Mu'jamul Awsat na Abul Qasim at-Tabarani da kuma Ibn Hazm a cikin Muhallatasa da ainihin Abiya Ziyauddin al-Maqdisi a cikin al-Mukhtara dukkanin su sarwaito ta wasu hanyoyi tabbatattu cewa lalle ya tabbata Annabi alayhi salatu wassalam yayi wa kanshi haqiqa bayan ya samu annabta Ash-Shaykh al-Albani rahimahullah a cikin as-sahiha silsilat sahiha lamba na 2700 da lamba 26 yayi takhrijin wannan hadisi ya tabbatar da ingancin sa da haka kissa tana nuni zuwa ga tabbatar da halascin yiwa mutum hakika da kan kanshi bayan ya girma idan ya tabbatar da labari akan cewa da ba a yi masa ba wani dalili ya hana a yi masa kuma babu a cikin hadisin abin da yazo da hani akan cewa wai kai da kai hakikan karkaci kiyasi akan cewa san da ya kamata a yi kana yaro da man ba za ka ci ba to kaga ai kana yaro kuma ba da kudin ka za a yi ba ko kaga ai akwai kofin kiyasin da yawa da haka babu wani abu da yana an kana da bukata za ka yi ci ina fata mun gane domin shine asali halasci din sannan a irin wannan yanayin ma idan kai namiji ne sai ka yanka biyu shine asali idan mace ce ta yanka guda wannan tabbatacce ne a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ji daga wannan riwaya wallahu ta'ala a'lam sai malam yace fasdun وذكر أبو داود أن أبي رافع قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته أمه فاطمة رضي الله عنها بالصلاة يتي ناغ إن جاء أبو رافع بررن باوا إجرم من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتي ناغ من ذن الله صلى الله عليه وسلم yayi kiran salla a cikin kunnan Hassan dan Aliyu sa'ad da Fatima radiyallahu anha wa an ibn al-Hasan ta haifi al-Hasan wannan riwaya al-Imam Abu Dawud ne fitar da ita haka nan al-Imam Tirmidhi shi ma ya fitar da ita da al-Imam al-Baihaqi a cikin sunan din sa da kuma cikin littafin shi Shu'abul Iman zaka ga Ibn al-Qayyim ya tattaro riwayoyi da dama a cikin littafin Tufatul Maududi dan tabbatar da wannan riwaya da tabbatar da sunnar da ke cikin ta da kuma kokarin fitar da fa'idar da yasa ake yin haka a inda ya ambaci cewa hakan na nuni zuwa ga muhimmancin yaro ya fara jin tukunna ambaton Allah da tauhidin Allah da girman Allah da kadaita Allah da bauta da kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya da kira zuwa ga sallah ibada mafi muhimmanci ya ta wadannan maganganu sai dai a kashin gaskiya hadisin bai tabbata ba da dukkanin hanyoyin sa a da an samu kamar irin su al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah da wasu malamai sai kokarin su karkata zuwa ga ingancin sa amma shi kanshi Ash-Shaykh al-Albani din daga baya ya dawo kamar yadda ya bayyana a cikin lamba ta 6121 ta Adh-Dha'ifa ya dawo ya bayyana cewa lalle lalle wannan riwaya bata tabbata ba har ila yau akwai wasu riwayoyi a cikin littafin Amalul Yawmi wal Layla na Ibn Sunni da na al-Imam an-Nasa'i malamin Ibn Sunni din wanda aka yi kokarin a harhada su dan su bada inganci to dukkanin su suna kewayawa ne akan riwayan Yahya bin al-Ala da wani mutum mai suna ainihin wato Marwan bin Salam wanda duka waɗannan mutanen guda biyu masu rauni ne rauni wanda la yanjadir a cikin riwayoyi sannan akwai riwayan al-Hasan bin Amr as-Siddusi wanda shi kuma ya gaza wadancan dan shi maturuki ne ma gaba daya to kaga irin wadannan riwayoyin idan aka harhado su babu abin da su kara hadisin sai kara kashe shi dan haka indai a riwaya a kashin gaskiya wannan mas'ala bata tabbata ba wallahu alam dan haka to me ake karanta ma yaro kenan idan an zo yi mishi tahaniki shine duk abin da ya sauka na addu'a na zikiri ko a ambaton Allah ko yi mishi isti'aza duk abin da ya sauka shi za a yi baya ga ainihin wato sanya mishi dabino za a samu dabino wanda yake ratib mai laushi wanda yake akwai sauran danshi a jikin sa, in ba a samu babu laifi ana iya jikawa dan yayi laushi sai a tattauna shi, sannan sai mutum ya saka a bakin yatsar sa dan ali sai durmusa ma dan jaririn a cikin bakin sa, zaka bude bakin sa ne ka tsira mishi ka tabbata ya kai makogwaron shi, shine ma'anan ta haniki da su, ana so idan so samu ne wannan ya zama abu na farko da zai fara shiga bakin sa daga cikin wani abu na abinci baya ga nonon uwarsa da ya sha ko makamancin haka, wannan yana cikin sunna. Idan ba a samu dabino ba, malamai suka ce za a yi da duk wani abu mai zaki, amma ya zama zakin nataran tsira ne ba na siga ba, kaka je ka sanya mishi alewa ko sweet, to sai a samu kamar zuma kenan ko wani abu haka wanda yake ɗanɗanon shi na daɗi, ɗanɗano ne na ɗabi'a, ko mun gane babu laifi. Akwai wasarin da munan sai ka ji an ce ba a samu dabino ba sai kai mamaki, sai akwai inda ba za a samu dabino ba, akwai wurin da watakila babu dabino ko babu shi a kusa ko kuma gaba ɗaya ma babu shi, wannan abu ne mai yiwuwa. To a irin wannan babu laifi a samu shi wani abu wanda yake ainihin wato ya sawaka, in ba a samu duk wani ɗan itace ba to ana iya yi da ruwa, ana iya samu shi ruwa ya ɗan sha, shi ma ruwa madda ce tabi'iyya, shi ma wato abu ne wanda yake haka Allah ya halicce shi, ko babu laifi ana iya samu shi ruwa, sannan suka dafe goshinsa ko jikinsa ka mishi duk addu'o'in da suka sawaka, uwar shi tana iya mishi, mahaifin shi na iya masa, yayansa, malamin baban, likita ma na iya yi a zamanin nan da ake samun likitoci, ahlus sunna musulmai da nursi ko su suna iya, ba wani rikici ne da sai an samu wani liman ko wani wanda yake da babban mukami a addini ko wani wanda yake da wani rawani ko wani recognition ba, duk wanda yake a wurin zai iya. Wannan yana daga cikin abin da ainihin wato zamu iya cirewa daga wannan gabar, wallahu a'lam. To sai malam yace faslun, ga wani fasli fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi tasmiyatil mauludi wa khitanihi, wannan gaba za ta yi magana ne akan wato sanya ma yaro suna da kuma yi mishi kaciya. Qad taqaddama qawluhu fi hadithi Qatadata an al-Hasan an Samura fil aqiqa, ya gabata hadithin Qatada daga al-Hasan al-Basri daga Samuratu dan Junduk radiyallahu anhu akan magana akan aqiqa, aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce turbahu yawma sabi'ihi wa yusamma, za a sanya ma ainihin za a yanka dabbar yawma sabi'ihi ranar bakwai ga wata, wa yusamma sannan a sa mishi suna, bakwai ga haihuwa, jazakumullahu khair, bayan kwana bakwai da haihuwa ko ba bakwai ga wata ba. قال الميموني تذاكرنا لكم يسمى الصبي, قال لنا ابو عبد الله yace mun tambayi malamin mu, muna tattaunawa da al-Imam Ahmad game da cewa kwana nawa ya kamata a sanya wa yaro suna, qala lana abu abdullah, sai al-Imam Ahmad yace yurwa an Anas annahu yusammi li thalathatin, arwayto daga Anas dan Malik yana sanya wa da suna bayan kwana uku, wa amma Samura shi ko Samura mai riwaya wannan hadisi fa qala yusamma fil yawmi as-sabi, cewa za a sanya mishi suna ne a rana ta bakwai, wa amma al-khitan dangane da kaciya fa qala ibn Abbas, sai ibn Abbas yace kanu la yahtatinu la yahtinuna, sun kasance ba sa yi makaciya al-gulama ga yaro hatta yudrika, sai yayi hankali sai ya kai shekaru 7 8 10 kuma kamace haka. Qala al-Maymuni, sai Maymuni yake cewa samitu Ahmad yaqulu kana al-Hasan yukrihu an yuhtana as-sabiyyu yawm as-sabi'i, al-Hasan yace ana kyamatar ayima yaro kaciya ranar 7, wa qala Hanbal yace daga ainihin al-Imam Ahmad inna Aba Abdullah qala, yace kawuna Abu Abdullah yana cewa wa in khutina yawma as-sabi'i, idan aka yi ma yaro kaciya ranan 7 fala ba'sa, babu laifi. Wa inna ma kariha al-Hasan dhalika li alla yatashabbaha bil yahudi, al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ya kyamaci yin kaciya ranan 7 ne dan kada a yi kama da yahudi, dan ya shahara al'adar su sune ma yaro kaciya ranan 7, walaysa fi hadha shay'un. Ahmad dan hanbali yace babu wani nassi da ya hana ko yazo da cewa ga ran da za a yi. Qala maqhulun, maqhul yace khatana ibrahimu ibnahu ishaqa bi sab'ati ayamin. Ibrahim alayhi salam khalilur rahman yayi wadan shi ishaqu alayhi salam kaciya ne ranar 7, wa khatana isma'ila bi 13 sana, shi kuma isma'ilu shekara 13. ذكره الخلال خلال يا أمبتش ونا قال شيخ الإسلام ابن تيمية سيبن تيمية يكتشوا فصار ختان إسحاق سنة في ولدي سيكاتي يد أكيما إسحاق تا قوانا بقوي ستزم السنة أتكين آئنش بنو إسرائيل وختان إسماعيل سنة في ولدي كاتي يد أكيما إسماعيل تا شكرا شاوكو sita zama sunna ita kuma a cikin ƴaƴan shi al'ada ƴaƴan shi larabawa. Waqad taqaddama al-khilafu fi khitanin nabiy sallallahu alaihi wasallama mata kana zalika, magana ta gabata game da kaciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaushe ta kasance. Wannan maganganu da malam yayi zamu dan koma mu bi su a hankali da kuma ƙara neman wasu bayani daga gare shi ila yau a cikin tufatul maulud. Abu na farko shine dangane da sanya ma yaron suna, malamai sun yi maganganu Ibn al-Qayyim ya kawo su anan cikin littafin Tufatul Mawdud, wanda a takaice suna nuni zuwa ga halastin dukkanin abubuwan. Abu na farko, sanya ma yaron suna tun kafin ma haife shi, kamar yadda Al-Qur'ani ya bayyana game da Yahya. Allah subhanahu wa ta'ala da yema baban Yahya Zakariya kenan bushara da cewa za a haifan mishi yaro, sai kuma Allah ya ce mun sa mai suna Yahya, lam naj'alhu min qablu samiya, bai da takwara ba taba wani mai irin sunan shi ba. Kaga tun yaron yana ciki aka same su. Wannan nassi ne Al-Qur'ani da yake nuni zuwa ga halastin mace mai ciki, mijinta ko wakilin cikin idan mijin baya nan kamar yaro su kuma kamance haka, ko kuma dai wani wanda aka bai wa dama ya sa wadan suna, zai iya sa wadan suna cewa to wannan yaron an haife shi namiji sunan shi kaza, an haife shi ta mace sunan ta kaza, wannan ya halasta. Zai ya halasta kuma a bari da zaran an haihu ana haifan shi a sanya mai suna, a ambaci sunan, wannan shi ma ya halasta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da wannan, sannan kuma yayi aiki da ɗayan shine na jinkirtawa har zuwa 7 ga haihuwar saranar suna kenan. Sai wasu malamai suka ce abinda haka yake nufi shine yaron da aka haifa wanda a san da aka ma haihuwarsa kana cikin yanayi na tattali wanda akwai takashshuf, akwai recession go, to ka san cewa ko 7 ta zo babu wata hidima, to kana yasa mai suna da zaran haife shi. Idan ku kana sa ran za a yi wannan hidima ta hakika, sai ka bari sai ka zo tare da yanka, sai an yanka sannan sai an bace suna. Wannan malamai ne suka fitar da wannan kokarin raba me yasa wata rana aka sanya wa yaro suna ran da aka haife shi. Manzo Allah ya sa mai suna ne saboda lokacin manzo Allah watakila yana sa ran bai da kudin da zai yanka ragu, su kuma sasan saboda yayi niyyar yanka ragunan sai ya bari sai ran da lokacin yankan yayi sannan sai ya saka. Wannan duka Ibn al-Qayyim ya kawo maganganu daga malamai akan wannan dangane da suna kenan. Jama'a, sanya suna baya bukatan wani taro ko wani formal gathering, baya bukatar wani formality ace sai an zauna. Zaka ga a cikin wasu tafai da ake karantawa da zaka ga hadda addu'a an sa suna, an zauna sai an yi salati da sallama da tasbihi da hailala, sannan a ce inna hadhal mauluda alladhi wulida li fulan ibn fulan fashhadu ya jama'atul muslimina anna sammaynahu fulan ibn fulan, sannan sai a yi ta addu'a, a yi ta kawo ayoyi da hadisi ana addu'a. Wannan duka bai cikin karatun Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, baya ciki, kawai gwargwadon bukata da gwargwadon wanda ana ganin ya dace su san meye sunan shi, kawai a gaya musu a cikin gida cewa wannan yaro sunan shi kaza. Babu laifi a faɗa a wajen gidan waɗanda ake ganin suna da haƙƙin su sani, ya jama'a an mun haihuwa na sa ma ɗana suna wani ko ɗiyata suna wance, ku taya na addu'a Allah ya shirye da ita da sata akan tafarki na alkhairi. Shi kenan su yi addu'a gwargwadon bukata. Babu laifi idan an ambata ranan ko kuma an jirkita sai ranan ainihin wato suna,
sannan babu laifi a je a fada a inda mutane suke taruwa, kamar a masallaci ko a makaranta ko a wani wurin taron wa'azi ko wani wuri makamancin haka, amma kada a maida shi cewa dole sai an zo an fada a masallaci. Dan shi ma wannan garin haka ƴan izala mun dawo da suna da wata sura, kaga ƴan gargajiya da sauransu za a je tun kwana uku a kai wa liman da mai yanka da wanzan, duk za a kai musu gayyata har da mai kidama, za a gaya musu an yi haihuwa a gidan wane ranar kaza ne bakwai, ranar da asusuba duka za a tar, kowa daga masallaci nan zai wuto da tarbin shi. Zo a gama taruwa a yi addu'a a raɗa suna, sannan a fito musu da abin walimar suna su ci, sannan kowa ya wuce inda za shi, sauran ma'aikata kuma da mahauci da wanzami sai su ƙarasa ayyukansu. Da ana nan da izala ta zo sai aka dawo da wannan masallaci da tunanin wai hakan gyara ne, gaskiya ba gyara bane, sai dai in irin gyaran ganga azminawa, yawa tunda ba a samo daga salaf cewa suna yin haka a matsayin routine, sun maida shi al'ada dole sai an je masallaci ba. Ina fata mun gane wannan gurgurdon a hali kenan dangane da sanya suna kafin haihuwa, ran da aka haihu washegari ko washegarin washegari aqsa mudda dai shine kai ya wuce bakwai ba sa mai suna, sannan sanya suna kamar da Ibnu Qayyim ya bayyana har ila yau haƙƙin mahaifi ne ko wakilinsa, waɗannan da Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, wanda aka yi masa haihuwar to al mauludi lahu din nan duk da yazo a matsayin mufrad amma ismul jinsin ya yi daukan fiye da mutum guda da baban, wataƙila da sirikin baban da yayyin baban, duk suna cikin da aka musu haihuwa. Ai ko al'ada haka mukan ce ai an mana haihuwa, sai zama ba matarka ce ta haihu ba, matar ɗan uwanka ne ko abokinka ko kanin ko makamancin haka. To wannan al-mauludi ismul jinsin, kamar da Allah yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi, kaga ni'ima mufradi amma kuma aka yi magana akan lissafawa, abu ɗaya mai zai jawo lissafi kuma, saboda nuni zuwa ga cewa ni'iman a nan ismul jinsi ne, wato ni'imomin Allah yake nufi, inda za ku yi ƙoƙarin ƙirge ni'imomin Allah amma sai aka ce ni'imar Allah guda ɗaya ba za ku iya ƙirgata ba, saboda ismul jinsi ne. Qur'ani yana da irin wannan salon nashi na magana. To waɗannan al-mauludi lahu da mahaifin in yana raye ko yana kusa ko wani wakilinsa ko wanda yake tsayawa madadinsa, su suke da haƙƙin sanya maɗan suna. Zai zo mana magana dalla-dalla akan sanya suna da fa'idar da ke ciki, da su wanne ne sunayen ƙwarai, su wanne ne ba na ƙwarai ba. Uba shi yake da wannan haƙƙin, mata su kiyaye wannan. Saboda a wannan zamanin mata suna zangayi su zaƙe akan harkar sanya suna har ai ta fitina da su. Tace sai an sa sunan wanenta ko ba ta sanya suna iri kaza ko ba ta da wata hujja gamsasshiya a shar'ance. Me yasa ba ta san sunan? Wata ma sunan za ta ce ai mijin ya taɓa yin wata budurwa ne mai irin sunan, da haka ba ta yarda a sa wa ita suna Maimuna ba, ta tana ganin wacce Maimuna yake ne. Kaga duk wannan irin bukatun ƴan Shi'a ne, su ne kawai za su ce suna ƙyamatar suna Muawiya saboda suna jin haushin wani Muawiya, kuma suna son suna Aliyu saboda suna son sunan wani Aliyu, suna ya zama ma'auni. Ko mun gane? Har ƴan Shi'a ne suke irin wannan. Kai ba su san a cikin dangin wanda suke ƙauna akwai mai suna Muawiya ba, a cikin wanda suke ƙi kuma akwai masu suna Aliyu. Don haka ba haka ba daidai bane ya ku mata ku bar iyaye maza su sanya suna, babu laifi dan an shawarce ki ko kuma ya sariyar miki da wannan haƙƙin, saboda ƙauna da zaman lafiya ki to na baki ƴanci ki sa sunna ki ga dama, wannan in ya sariyar da haƙƙin shi ne, amma asali haƙƙin uba ne ko kuma shawara. Sa'an nan kakanni su ma su san ba haƙƙinsu ba ne, kakanni sai su zo da zangayi su ma su ce dole sai an saka suna wanda suke so, idan a babin shawara ne babu laifi, amma su ɗauki abin a matsayin authority cewa su ne suke da ta cewa, wannan kuma sun shiga haƙƙin asalin iyaye mahaifa, ba daidai bane ya ku kakanni. Wallahu a'lam. To sai dangane da batu akan kaciya, bari mu dan karanta daga littafin na shi Ibnu Qayyim a cikin wannan littafi na abin nan Tuhfatul Mawludi bi Ahkamil Mawludi, gashi daga wannan buguna
maktabatu Dhar ibn al-Qayyim wacce take kasar ainihin Amman da ta hakikin Abu Usama Salim ibn Eid al-Hilali gashi wannan bugu daga cikin shi zan dan karanta mana wasu fawaid da ya fada da wasu maganganu akai gashi inda yake cewa a cikin shafi na 259 al-fasl ath-thani fi dhikri khitani Ibrahim al-Khalil wal-anbiya ibadahu sallallahu alayhi wa sallama wa alayhim ajma'ina magana akan ambaton cewa sayyidina Ibrahim alayhi salam yayi wa kace kaciya wanda hakan ya zama dalilin sunnantuwar al'adar kaciya da zaman ta fitra daga cikin fitra addinin hanifiya mi kakken addini da Allah ya dan ya sanya Ibrahim akan shi da shi da sauran annabawa duka suna da kaciya malam yace fi sahihaini an min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم كو بالقدوم دك أكوي ونم رواي قاش قال البخاري القدوم مخففة وهو اسم موضع أكتي سيدنا إبراهيم يو كان شكاتيا يعني شكرا تمانن bayan wannan kaciya kuma sai da ya rayu shekara 120 shekara sa 200 a duniya kamar yadda aka fada bil qadumi a wani waje da ake ce ma qadum ko bil qudumi da ainihin zarto ko aska wuka sai Bukhari yace shi ana shi fassaran qadum ne mukhaffafa wato sunan waje ne inda yaje ya saka ya kanshi ya kwabe suturar sa yayin wannan kaciya ya zauna ya jinyata وقال سمالا يتشغب دچوا قال ابو داوود وعبد الله بن احمد وحرب انهم سالوا احمد عن قوله اختتن بالقدوم قال هو موضع شي ان تنبي امام احمد ان جاء ابو داوود ده عبد الله دان احمد دان جدا ابو دان جدان شي احمد دان حنبلي كينان ده حرب بن سليمان دكا سن تنبي مالمون سي امام احمد game da menene ma'anan اختتن بالقدوم yace waje ne وقال غيره هو اسم آلت huwa ismun lil ala wasu kuma suka ce a sunan wani tool ne abin aiki ne abin yanka sai kawo waka cewa wahtaja bi qawli sha'ir fa qultu a'iruni al quduma la allani akhuttu bihi qabran li abyad majid kaga yace ku ara mana aran zarto ko wuka ko makamancin shi to bayan da ya gama duk kawo maganganu ga sunan kala daban-daban ya kawo ta riwaya daga al imam ainihin al baihaqi a cikin sunan dinsa wacce take nuni zuwa ga tabbatar da cewa quddum din wuka ce ko wani abin yanka amma riwaya ce dha'ifiya wadda bata tabbata ba a can ƙarshe sai ya ce sahihiyar magana ainihin wato sa'al imamu ibnu hajrin daga baya da suka zo sun tabbatar da cewa ana nufin amfani ne da wuka wacce ba ne kaifi sosai ba dan bai samu mai kaifi ba sai amfani da wata sawaka sai malam ya ce wal khitaru كان من الخصال التي ابتلى الله سبحانه بها ابراهيم خليله كاتيا تنا daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci Ibrahim da Allah yake cewa idibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna daga ciki akwai kaciya din Allah ya jarabce shi da cewa kai kaza kai kaza duka bai saba ba bai yi kasa a guiwa ba bai yi musu ba bai tsaya yana tunane-tunane ba ya aikata cisa Allah ya girmama shi ya maida shi babban mutum a cikin annabawa ya maida ambaton shi da zuriyar shi suka zama manyan mutane a ko ina wa Ibrahim allazi waffa kenan ko wanda ya cika duk abin da Allah ya ce masa fa atammahunna wa akmalahunna ya cika su gaba daya faj'alahu imaman linnas sai Allah ya sanya shi ya zama jagora ga al'umma wa qadru ya annahu awwala ma ikhtatana kama taqaddama wallazi fi sahih ikhtatana Ibrahim wa huwa ibn 80 sana واستمر الختان بعده في الرسل شيكنن سي كاتيا تتبت باين شي ا cikin annabawa wa atba'ihim da masu bin annabawa masu yin addinin musulunci na annabawa hatta fil masihi har game da isa alaihi salam fa innahu khututina shima an mushkaciya wan nasara tuqirru bidhalika wala tajhadu kirista suna tabbatar da wannan a cikin bible ba sa musun shi duk da kuma yake su fa ba sa yi kama tukiru bi annahu harrama lahamal khindiri wa harrama kasba sabti wa salla ila sakharati
ولم يصم 50 يوما وهو الصيام الذي يسمونه الصوم الكبير كما يدعي a cikin injilansu suna tabbatar da cewa annabi isa ya haramta cin naman alhanzir alade kuma annabi isa ya ainihin wato haramta yin kasuwanci da neman arziki ranan asabaci sannan annabi isa yayi sallah yana mai fuskantar alqibla ta baitul maqdis sannan annabi isa kuma bai yi azumi na kwana 50 da suke ce mishi babban azumi ba duk da kuma duk wannan abubuwan kuma suna yi suna cewa babu addininsu amma kuma suna yi saboda tufkarwar wara dake cikin addinin nasara Allah ubangiji ka tsare mu sai malam ya ci gaba da cewa can gaba yake cewa fi mashru'iyyati wa annahu min khisalil fitra bayani a cikin cewa shari'a ta zo da ayi kaciya kuma na daga cikin siffofin fitra al-fitra wato dabi'ar da Allah ya halicci mutane malam yace fi sahihaini an abi hurairata radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خمس الفطره خمس اكو وسو دبيو غدا بيار نا مسلمي الختان كاچيا والاستهداد دا اينهن سيسيان ابين نان مارا كينا امفاني دا وانا ابو نيكي قرفي دن سيسيه مارا وقص الشارب دا داتي غاشين باكي وتقليم الاظافر دا كوما ينكي فراتو ونفس الابد دا تشري غاشين حمتا wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi kamar da malam ya ambata faja al-khitana ra'asa khisal al-fitra kaga al-khitan shi aka fara ambata a cikin su gaba daya inna ma kanat hadhihi al-khisal min al-fitra li'anna al-fitrata hiya al-hanifiyya millata ibrahim yace wadannan an lissafa su ne a cikin fitra saboda fitra ita ce miƙaƙƙen addinin nan na annabi ibrahima wanda ainihin ake ce mishi al-hanifiyya wal-fitratu fitratani akwai dabi'a guda biyu da Allah ya halicci mutane akwai fitratun tata'allaqu bil-qalb dabi'a dake da alaka da zuciya wa hiya ma'rifatullahi wa mahabbatuhu wa itharuhu ala ma siwa kaunar Allah da sanin ainihin Allah da gabatar da Allah akan komai wannan ita ce fitratul lahi lati fataran nasa alaiha ta zuciya sai kuma akwai fitratun amaliyya akwai fitra kuma ta aiki wahiya hadhihi al-khisal ita ce wannan wanda ake yi ma jiki fal'ula waccan ta farkon ta zuciya tuzakkir ruha tana tsarkake rai wa tutahhirul qalba tana tsarkake zuciya wasaniya wannan ta biyu tutahhirul badana tana tsarkake jiki ne wa kullun minhumma tumiddul ukhra wa tuqiha kowace tana taimakon dayan tana gyara ma daya zama idan akwai lafiyar zuciya sai a samu lafiyar jiki ya taimako lafiyar zuciya sai malai ci gaba da cewa a can gaba da yake muna dan tsallakawa ne saboda ainihin wato wasu fawaidu kawai da su karo akan abin da ya faɗa anan domin shi wannan littafin yayi shi ne musamman domin ainihin bayani akan ita wannan qadiya ba wato ta haihuwa da reno da makamantan su sai mu tsallaka inda yake cewa al-fasl as-sabi fi hikmatul khitani wa fawaidih fasali na bakwai dake magana akan hikimar me yasa aka ce ayi kaciya kuma me yacece fa'ida dake cikin kaciya al-khitanu min mahasinish shara'i lati shara'aha Allah subhanahu wa ta'ala li ibadihi wa kammala biha mahasinahum adh-dhahirati adh-dhahirata wal batina kaciya tana daga cikin kyawawan dokoki da Allah ya shar'anta wa al-ummasa ya kuma cika musu addinin su ta hanyar kaciya din ciko na fili da na boye fa huwa shi kaciyan mukammilul lil fitratin lati fatarahum alaiha yana cika musu dabi'ar da Allah ya halice su walihaza kana min tamamil hanifiyya millati ibrahima dan haka ya zama daga cikin cikon wannan addini na annabi ibrahima ne kakken addini wa aslu mashru'iyyatil khitan litakmilil hanifiyya dan haka asalin shar'anta kaciya dan cika wannan tsayayen addini ne fa inna Allah azza wa jalla lamma ahada ibrahima wa wa'adahu an yaj'alahu lin-nasi imama yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma annabi ibrahima alƙawari cewa zai sanya shi ya zama jagora ga mutane wa'adahu an yakuna aban li shu'ubin kathiratin Allah ya mishi alƙawarin zai sa shi ya zama uba ga al'ummomi da yawa wa an yakuna al-anbiya wal muluku min sulbihi kuma za a samu annabawa da sarakuna daga zuriyarsa wa an yakfura nasluhu kuma cewa zuriyarsa za ta yi yawa wa akhbarahu bi annahu ja'ilun bainahu wa bainan naslihi alamatan alamatal ahd kuma Allah ya bashi labarin cewa akwai wani abu da zai sanya ya zama alamar da za a dinga gane dangi da zuriyar Annabi Ibrahim an yaktinu kullu mauludin minhum sune su dinga yi ma kowane da daga cikin su kaciya wa yakuna ahdi biha mai saman fi ajsanihim sai wannan ya zama wato wani alama kamar da ake mutane tsage dan a gane dangin su ko yaran su ko garin su sai zama kaciya alama ce akan cewa wannan yana dangantuwa ne ga jini da dangi da zuriya da addinin Annabi Ibrahim fal khitanu alamul lidukhul fi millati Ibrahim kaciya kamar wata alama ne ko tambari na shiga cikin addinin Annabi Ibrahim wa hadha muwafiqun li ta'wil man ta'awwala qawluhu ta'ala wannan ya dace da fassaran wanda suka fassara fadin Allah da yace sibghatullahi wa man ahsanu min Allah sibgha cewa rinin Allah wane ne yake Allah iya rini mai kyau alal khitan suka ce kaciya ake nufi fal khitanu lil hunafai bi manzilati sibghi watta amidi li ubadi salibi ita kaciya ga masu bin miƙaƙƙen addini tambari ne kamar yadda rina kaya da kuma at-ta'mid baptisma wankan tsarki da ake yi li ubadi salibi ga masu bautar cross kristoci fahum su yutahiruna auladahum suna riya cewa wai suna ma ƴaƴansu tsarki da wannan ruwa wannan blessed water da suke cewa bi za'amihim ariya wasu hina yusbighunahum fi ma'il ma'amudiyya yayin da suke tsoma su a cikin ruwan wankan baptisma wai yaquluna suna cewa al'ana sara nasraniyan yanzu wannan da ya zama nasara mai taimakon Jesus fashara Allah subhanahu lil hunafai sibghatal hanifiyya sai Allah ya shar'anta masu bin addinin Annabi Ibrahim wato nasirin waja'ala mai samaha ya sanya alamar haka al-khitan kaciya fa qala sai Allah ya ce sibghatallahi wa man ahsanu min Allah sibgha wa qad ja'ala Allah subhanahu as-samati simati alamatun liman yudafu ilayhi al-muallimu biha Allah ya sanya ya zama ainihin dama akwai wasu awara su zama alamomi da su zama suna nuni zuwa ga wanda aka mishi alama wali hadhan nasu yasimuna dawabahu a cikin addini a karkashin haka ne ake yi ma dabbobi alama in za a tafi da su hadaya ko a rigarwa ne ko a garken kaza ko a wurin siyarwa ko a ina ne kamar yadda kowa ya sani wa mawashihim da kananan dabbobin su bi anwa'i simati da alamomi kala daban-daban hatta yakuna fiha ma yudafu minha ila kulli insanin ma'rufan bi simati sai zama a jikin dabbar akwai wata alama da an ganta an san dabbar wane ne kowa akwai irin alamar da yake ma dabbobin sha inda ake tara dabbobi da yawa a kara ko a wurin allurar dabbobi ko a kasuwan raguna ko a ina ne da an ga alama kaza an san ta suwane ne ko irin suwane summa qad takunu hadhihi sima mutawarifa fi ummatin ba'da umma kuma wannan alaman na iya zama ta gado ce al'umma bayan al'umma faja'ala Allah subhanahu wa ta'ala alaman liman yudafu ilayhi wa ila dinihi wa millatihi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kaciya ta zama tambari ga duk wanda za a danganta shi ga Allah subhanahu wa ta'ala za a danganta shi ga Ibrahim da addinin Ibrahim da millar Ibrahim wa yunsabu ilayhi bi nisbatihi al'ubudiyya wal hanifiyya wanda za a danganta shi zuwa ga Allah dangantaka bauta da dangantaka miƙewa akan addinin Allah hatta idza jahalat jahalta hala insanin fi dinihi urifa bi simatil khitani har in ya zama ba a san daga ina mutun yake ba wani addini yake za a iya gane shi da alamar ainihin al-khitan ita ce kaciya waranikihi da kuma ainihin loba in an gan shi da loba sai a ce to baya kan addini mu kake ga mutum babba adult kuma da loba wato da fatar kaciya sa ba a yanke ba sai a gane cewa to wannan shi kaza ne kamar yadda ya tabbata lokacin da kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wani sarki sarkin Byzantine wato kasar Athena kenan a yanzu kamar kace Greek yayi mafarki wanda ke masa nuni zuwa ga gabatowar lokacin bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin siyar ta Ibn Hisham da littafin Tabaqat Ibn Sa'd da ya gaya ma malaman shi da masu mishi duba sai suka ce ai wannan annabin da zai ci mulkin ka annabin Larabawa wannan shine ya kusa bayyana ce ya zama sama sama labarin shi aka ce aje kasuwa a samu mai kaciya haka suka zo ƴan sanda na sojan na wannan sarki suka zo kaciya suka dinga kwabe mutane wunduna har sai da suka samu masu kaciya to da aka ga masu kaciya aka ce to waɗannan larabawa ne ƴan garin su mutumin nan ne masu bin irin tafarkin al'umma sani kaga wannan kaciya tace alamar su aka kama su aka tafi da su sarki ya musu tambayoyi a shahidi shine wato abu ne sananne a tarihi cewa kaciya alama ne akan mutun na bin tafarkin Annabi Ibrahim alama ne akan ko dai shi jinsin jinin Larabawa ne ko kuma ya musulunta ya bi addinin Annabi Ibrahim kakan Larabawa kamar yadda mu misali yanzu ba jinsin su bane amma duk muna yin kaciya saboda muna bin addinin musulunci to haka koda za a ga gawa a wani wurin da ba a san huwiyarta ba ba a san identity dinta ba loba da kaciya na iya zama dalili ko qara'i da za a gane wace iri ce a yanzu misali za a iya daukan wannan a matsayin malamai sun kawo wannan a matsayin ɗaya daga cikin abin da za a duba dan gane wane iri ne wanda kuma wannan irin nashi sai zai bayu zuwa ga irin hukuncin da za a yi magawa dan gane da jana'iza da inda za a rufe ta ko aka san haka ina fata mun gane wannan sai malam ya ci gaba da cewa wa kanat al arabu tud'a bi ummatil khitab ana ce ma larabawa al'umma kaciya ولهذا جاء في حديث هرقل اني اجد ملك الختان قد ظهر كاجي قصه يتي انا تنانن فا واتو ملك الختان سركن نن ما سكاچيا فا ياف بينا فا فقال له اصحابه لا يهمنك هذا فانما تختتل اليهود كركدامو اي يهوداوا ني سكي يين كاچيا فقتلهم سي مياقيس فقتلهم اكشسوا فبينهم على ذلك واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بكتابه فامر به ان يكشف وينذر هل هو مختون سنه cikin wannan yanayin sai ga dan sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi rasulir rasul Allah ya zo da ainihin wato sakon shi sai suka yi umarni da a tube shi a gani shin yana da kaciya fa wujida maktunan sai a gan shi da kaciya falamma akhbarahu an al arab taqtatinu qala hadha malik hadhihi al umma a lokacin su ba su da ilimi akan cewa larabawa suna yin kaciya sai suka ce eh lalle wannan shine sarkin wannan al'umma ta ƙarshen duniya walamma kanar waqi'atu ajnadin bainal muslimina war rum ja'ala hisham ibn al-aas yaqulu ya ma'ashara al-muslimin inna ha'ula'il qalafi la sabara lahum 'ala as-sayf fadhakkiruhum bi shi'ari ibadis salibi wa rakanahum fadhakkarahum bi shi'ari عباد الصليب وركنهم وجعله مما يجب اقدام الحنفاء عليهم وتطهير الارض منهم da aka yakin ajnadin a kasar sham tsakanin musulmai da kuma wadannan kristoci komandan su mai suna hisham dan as dan uwan amr ibn al as wanda manzo Allah yake cewa cikin hadisin muslim ibn al as mu'minani hisham wa amr amr dan as da dan uwan hisham dan nan komanda ne shi ma daga cikin sahabbai ya dinga zuga musulmai yana ƙara musu mora yana cewa ya ku musulmai inna ha'ula'il qilati kun ga waɗannan masu ƙananan idanu la sabara lahum 'ala as-sayf ba su da hakuri a wurin yaki fa zakkarahum bi shi'ari 'ubadus sali sai tuna musu da ainihin wato abinda ake gane 'ubadus sali bi shine al-qilafi din asali wato a bayani ne akan cutar wadda ke faruwa izuwa gare su sakamakon loba da ke jikin su lobar tana da tana zama wata maboya ce ta cututtuka da ragowan fitsari da ragowan mani da ragowan duk wani datti yana makalkalewa sai ya haifan musu da cuta wata daga cikin cutar tana bayyana sai idanun su dinga zama suna yin ƴan kanana na fata mun gane wannan to sai zama musu kaman duk dabi'a ce a cikin su shi sa baya ga addini yana da hadari ga lafiya rashin yin kaciya domin wannan fatar za ta dinga na ɗaiɗaya ragowar fitsari ga baligi wanda yake namiji za ta dinga na ɗaiɗaya ragowar mani da duk wani abu da ya fita daga cikin al'aurarsa musamman idan wajen tsarkinsa baya zame fatar ya tsarkake asalin kan kaciyar wanda kuma ba kowa ke wannan ba wanda galibi ma masu yin irin wannan ɗabi'a ta barin azzakarinsu babu kaciya ba ma masu yin tsarki ba ne masu yin fitsari ne kawai su tashi, to kaga yana haifar musu da cututtuka da illoli kala daban-daban. Da haka ba daidai bane a samu mutum musulmi bai da kaciya wanda dibbe da ita zai dauki hukunci ne irin na Annabi Ibrahim, lalle lalle ya je ai masa, sai dai in akwai tunanin zai zama talaf ga rayuwarsa zai halaka. Amma a zamanin ta abu ne mai sauki, zaka tafi asibiti ne kawai a je a maka wata allura ta kashe zafi, anesthesia ta minti 5 kawai su sa akai fa ko ta aska kawai su dace suke nan, sai a saka ka a ICU a koye ka inda ba za ta ganin tsarecin ka ba, ai ta maka dressing bayan sati 2 ka warke. Ina fata mun gane. Daga cikin kuma abin da yasa ake so a yi ma mutum yana yaro jama'a, zamu zo mu ji cewa babu wani nasi ya tabbata karara akan cewa a yi wa mutum shekara 7 ko shekara kaza gwargwadon bukata ne. Sannan kuma a aikace an samu salaf din suna yi ranar 7 din, saboda yaro karami idan aka yi masa wato daga ran da aka haifi yaro, su yan asibiti ma sun fi so ma da zai yi ran da aka haifi yaro koya mishi kafin ya saba da duniya ya san zafin ciwon jikinsa. Cewa kaga ai ya mace da an haife ta sai ai mata hujin kunni, ba ta da zafi ba. An haife ta ranar da aka haife ta kowa shagari, sai a kira wata tsohuwa ta mata hujin kunni, yadda ake mu al'adun kasashen mudun nan. Dan ba ta san zafi ba, ba ta riga ta saba da sabon environment din nan ba, ta fito kenan min zulumatin salas din nan, ko fi zulumatin salas ta fito kenan, ba ta riga ta gane kan gari ba, sai ai marmaza sai ai mata wannan. Da ra'ayi mai yaro kaciyan nan a wannan daga ran da aka haife shi har zuwa ranar 7 ga wata, kusan duk dabi'ar sa guda ne. Zamu zo mu ji hikima akan juya shi zuwa 7 ga wata din. Me yasa aka ce sai 7? Sorry, ba 7 ga wata ba, ina cewa 7 ga wata. 7 ga haihuwa nake nufi. Jazakumullahu khairan. 7 da haihuwa ko ranar 7. Me yasa aka ce sai ranar 7? Zamu ji hikimar daga Ibnul Qayyim. To, yi ranar 7 din nan ga haihuwarsa yana da fa'idarsa. Na farko tukuna bai riga ya saba da jikinsa ya san ciwo ba, sannan bai kai shekarun da zai fama ciwon ba. Idan aka yi ma yaro ɗan shekara 7 ko 10, wanda galibinmu masu irin shekarun mu a irin wannan shekarun aka yi mana, wani sai wata 3 bai warke ba, kullun yana famawa, kullun ya sosa da sauransu. Amma yaro kankani ɗan kwana 7 ɗin nan idan aka yi masa, musamman a wannan zamanin da aka saba da ɗabi'a pampas, ana lullube shi da pampas ɗin nan shikenan. Duk sanda yayi fitsari da mun fitsarin ma karawa kada ka ce yake, daka zaka ga wani kwana 3, kwana 4, kwana 5 ya warke. Sannan kuma saboda jikin shi ya dauke da sinadarai masu kariya gare shi fiye da sauran mutanen da suka riga suka girma, daka sai zama bai sha wata wahala ba, kuma ba a yi mishi abin da zai zama an ci mutuncin shi ba. Ina ma na ci mutunci in da yaran nan yan primary Albani science, wani yana primary 3 ko primary 4, sai kawai a je a gaya ma headmaster ko principal a ce to da Allah za a mai kaciya su ne yan wannan shekarun aiko, za ka wata guda ba zai zo ba, sai kuma a ce yan ajin su zo gaishe shi gida su gaishe haka dabarara haka, kaga an ci mutuncin shi ai. Kuma gaskiya ba in a irin makarantu ne conventional makarantu ma, sai su zo da yan yara mata da yan maza haka a zo gaishe shi a ce an mai kaciya, kaga an kunyata shi. Ta yi wannan ya zama mishi abun kunya muddin rayuwa ba a yi ta zole shi. Amma yana ɗan ƙarami aka mishi ba wanda ya sa'a mishi, sai ma in an ba shi labari kawai a ce ai an mai kaciya, wataƙila da sai ya ɗauka mara ta aka haife shi. To sannan akwai kuma cutarwa psychologically har ila yau zai zama yana da mugun jin tsoron wanzami daga wannan lokacin. Duk wanda aka ce mishi wanzami ne, to ya zai dinga jin tsoron shi, saboda ya taɓa ganin wani wanzami da a hukunce shi ya zalunce shi ne, wanda shi irin yaro ya zalunce shi ne. Dole suna ƙara ƙarfafa wato karkata izuwa ga cewa a yi mishi tun yana ɗan yaro. To in an samu yi mishi ranar 7 ga wata babu laifi, idan ba a samu ba ana iya yi duk sanda ya sawaka kafin da ya girma. Sannan saboda yaɗuwar cututtuka wanda suke ana ɗaukar su daga juna ta hanyar jini da abubuwan yanka jiki da makamantansu, yana da matukar muhimmanci a kiyaye wannan. Ko da wanzami ne na gargajiya zai mai yaro, to ya mishi da sababbin blade, kuma ga sunan a ko ina ana ce da su, kai ya mishi da aska tashi da gargajiya zai iya kamuwa da wata cuta daga nan wajen, a je a siyo blade sabo, surgery blade a yi mishi da ita. Idan kuma an kai shi asibiti ne fa bihawa ni'mat, wanda su ma yan asibitin akwai wanda suka iya, a kuraren da an san sun iya ko kuma wanda ba su iya ba, ma'ana dai a nemi wanda ya san abin da yake. Wannan duk muna magana ne akan namiji. Zamu zo insha Allah a darasi a gaba na gaba zamu magana akan na tamace, saboda controversy da yake cikin shi yafi wannan. Wannan duka kowa ya yarda ijma'an ana yi wa maza, amma akwai jayayya tsakanin ustazai da likitoci, tsakanin yan boko da yan arabiya, tsakanin masu bin musulunci zalla da masu ganin cewa sai sun hada da ilimin boko da zamani, ko sun danyi wani yan dabarun su, ko su yan binciken su, ko kuma suna bezin hukunci akan kurakuran wasu al'ummomi. To zaka ga akwai tatabirza wanda har campaign akwai ko internationally against abinda suke cema wato woman circumcision ko kuma mutilation ko makamancin shi. Sun canza mai suna tun daga kan suna, ma zaka ji akwai yanayi na zagi da cin mutunci a kai. Wa suna cewa wai ai cin mutuncin ya mace ne, wulakanta ta ne da sauransu. Su kuma a can bangaren akwai hadisi wanda yake bai inganta ba, cewa wai makrumatun ne lil nisa, girmama mata ne. Wannan shi bai inganta ba, kamar da Sheikh Al-Albani ya bayyana a cikin ainihin littafin shi Irwaul Galil. So a takaice zamu zo mu magana akan wannan insha Allah. Yanzu abin da ya fi damu mu shine batu akan cewa ka ji daga cikin fawaidi din da suke sa ainihin wato ake yi, da kuma ila ta iya biyo bayan idan ba a yi ba. Wal maqsudu anna sibghata llahi hiya al-hanifiyya allati sabaghat al-quluba bi ma'rifati. Abinda yake nufi da ita ce shine abinda yake da al-hanifiyya shine wannan addini na Allah wanda yake lullube zuciya ya rina ta da hasken sa, wa mahabbatihi ya lullube zuciya da kaunar Allah, wal ikhlasi lahu ya lullube zuciya da yima komai dan shi, wa ibadatihi wahdahu la sharika la, da bautawa Allah shi kadai ba shi abokin tarayya, wa sabagatil abdan bi khisalil fitrati, sannan kuma tarine jiki bayan tarine zuciya da imani da sanin Allah, sai kuma tarine jiki da fitra irin su alkhitan din da sauransu da makamantansu. Malam ya ci gaba da cewa wa li hadha yuzammu ar-rajulu wa yushtamu wa yu'ayyaru bi annahu ibnul qalfa isharatan ila ghilmatiha wa ayyu zinatin wa ahsanu min akhdhi ma tala wa jawaza al-hadda min jildati al-qalfa. Yace dan haka zaka ji cewa a jahiliya a gun larabawa suna yin ainihin wato zagi a ce mutun yabnal qalfa, ya kai dan gidan wato dan gidan masu loba, isharatan ila ghilmatiha, zuri zuwa ga cewa a zakarin shi na dauke da loba da ta zoba, wa ayu zinatin ahsana min akhdi ma tala wa jawaza al-hadda, me ya kai kulliyan abin da ya wuce kima a cire shi a dadi shi, min jiddatil qalfa daga wannan loba din, wa sha'ril ana da gashin hammata, wa sha'ril ibti sorry da gashin mara, wa sha'ril ibti da gashin hammata, wa sha'ril sharibi da gashin ainihin baki, wa ma tala min az-zafari da abin da yayi tsawo na farce, fa inna shaytana yahtabi'u tata zalika kullihi wa ya'lif, shaytan yana buya a bayan duka waɗannan abubuwa kuma yana sabo da su, maboyin shaytan ne, wa yaqtunu fihi nan yake yin ma dabasa, nan yake zuba jarinsa, hatta innahu yanfakhu fi ihlilil aqlaf wa farjil qalfa, yana yin ainihin wato huri ya hura iska ta cuta a cikin ramin loba da farjin mace wadda ba a yi mata kaciya ba, ma yanfaku fil maktun, ma la yanfaku fil maktun, inda ba zai samu hali ya hura a cikin wato wanda aka mashi kaciya ba, dan shi bai da loba, babu inda wannan iska ba ta kuya, wa yahtabi'u fi sha'ril ana, shedan yana kuya a cikin gashin mara, watatal azfari yana kuya a cikin ainihin wato kasan faratu dogaye, fal urlatu aqbahu fi mawdi'iha min az-zafar at-tawili wash-sharib at-tawili wal-anat al-fashat at-tul, loba da take rufe az-zakari tafi muni fiye da munin dogon farce, da munin dogon gashin baki, da munin ainihin gashin mara tafi muni shi, wala yakfa ala bil hiss as-salim kubih al-ghurla, wanda duk yake da hankali lafiye zai gane wannan, kuma fi izalatiha min at-tahsini wat-tanzifi wat-tazayyun, da kuma abin da ke cikin kawar da ita na tsarki da tsafta da kwalliya da kuma gyara ciki. ولهذا لما ابتلى الله خليله إبراهيم بإزالة هذه الأمور فأتمهن جعله إماما للناس ذاك النبي إبراهيم عليه السلام يعني الله سبحانه وتعالى يأينهم أمر تشيشي ديا يوانا أيكي يجرب تشيشي سيي يتشك أيكي سي الله يسنع شهد مشهو قباغ الأمة هذا ما أما فيه من بهاء الوجه وضيائه لكما أبندكي تشكي هكا نأينهم kwarjinin fuska da haskenta kamar yadda muka fara wafi tarkihi min al-kasfati allati tura alai da kuma wato barin loban da yake jawo rufewar fuska da lalacewar fuskar mutum da kankanta idanunsa wanda ake gani a jikin masa haka wa zakara wa qad zakara harbun fi masaili am maimuna zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat lil khatinati idha khafatti fa ashmi wa la tanhaki فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند زوجها wannan ta fara magana ne akan ainihin kaciyar ƴa mace cewa aka ce maimuna tace da me kaciyar tace da mata da za ta yi ma wata ƴa kaciya idza khafatti idan kika ainihin wato bare abin fa amshi wala tanhaki ki cire dan saman zankon ne karki ji mata rauni karki ji mata rauni to wannan irin jin raunin shine ake yi kabilar Zulu a ƙasar South Africa da wurare irin Kenya da makamantansu da Zimbabwe suke yi mata irin wannan mummunar kaciya wanda kuma sai mace ta zama budurwa ta isa aure ta balaga za a zo a tara su a ƙauye akwai lokaci na musamman a shekara da kowane ƙauye suke ana kida ana kama su ana saka ainihin wato wuka ko wani lauje ana fafare musu al'aurarsu wanda daga nan an halaka su kenan gaba ɗaya sai abinda ya sawwaka to wannan shine kaciyar mata da turawa suke fada da ita a bisa salon wauta irin na mutanen mu da suka yi dauko kowane abu foreign suka dauko shi da kawashi nan suka ce nan ma ana yi ƙarya ne mu nan ba a yin wannan abinda ake na kaciyar mata sananne ne ga wanda ya san shi na farko dole a samu ƙwararren wanda ya san abu muka ce ƙwararre ba dole sai likita surgeon ba ta yi wata ungozo mace ko ta tsohuwar mata dade tana yi kamar da Malam Albani namu yake ga mana rahimahullah wani dan zanko ne kamar kan gyada ko dan abin da yake ainihin ya karu akan wake yadda yake jikin asalin doran zankon farjin clitoris din ta kenan sai aka dan bare shi kai haka shikenan wanda wannan yakan daidaita sha'awarta ba ta iya zama ba ta zama mai jaraba fiye da kima ba ko kuma ta iya kin yadda da namiji gaba daya ba sai zama ta koma mutawassita wanda shine kuma daidai dama abinda ake so ta kasance bukata gurgurdan hali irin ta dabi'a kaji shi ta take cewa wa ahza laha inda zawjiha wannan kuma zai sa ta zama ta samu shiga a wajen mijinta domin mijinta in ya kasance ba ta yadda da shi ba ta samu farin ciki a wurin sa ba ko kuma in ta zama mishi rababbiya wacce ba ta barin shi ya huta kago wannan ma za a samu matsala ko ina ganin saboda kodayar lokaci zamu sarara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi